This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Sunana Sarrafi Hashim Gumel tare Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke kawo muku wannan shirin a yau ranar Juma'a ta babbar rana 18 ga watan Oktoba shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas Yahya Sinwar. Yan majalisar kasar Kenya sun kada kuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban kasar Rigathi Gachagua da ya kamu da rashin lafiya. Yan sanda a Somalia sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutum bakwai a ranar Alhamis yayin da ya tayar da riga dauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin kasar.
Kanan labaran kenan aka saurara. A cikin shirin za a ji cewa mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan harkokin tsaro ya zargi wasu bata garin jami'an tsaro da sayarwa da ƴan ta'adda makamai.
Yana faruwa. Bindigogi masu yawan gaske da ke hannun bata gari ainihin su na gwamnati ne. Haka kawai a dauka a saidawa ko ba da su haya ga ƴan ta'adda. Wannan wani irin masifa ce?
Haka kuma za a ji cewa majalisar dattawan Najeriya ta karaita labarin cewa wasu ƴan majalisu na arewa na shirin tsige shugaban majalisar.
Wani lambu aka yi an yi wani tarko ne domin a nuna wa Gosa Fabio kan cewa mutanen arewa ba su yarda da shi ba, ba su tare da shi.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahoton nan. Sannan kuma muna tafa da shirin manuniya wanda Isa Lawal Ikra ya shirya kuma zai gabatar. Sai kuma nasiha Juma'a da za mu ji daga bakin malamai. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Wani farmaki da sojojin Isra'ila suka kai a ranar Alhamis ya kashe shugaban kungiyar Hamas Yahya Sinwar, wanda shi ne shugaban da ya shirya harin ta'addancin ranar 7 ga watan Oktoba 2023 da Hamas ta kai kan Isra'ila wanda ya haifar da yakin Gaza. Shugaba Joe Biden ya faɗa a cikin wata rubutacciyar sanarwa da aka fita a ranar Alhamis cewa kisan Sinwar da sojojin Isra'ila suka yi wata rana ce mai kyau ga Isra'ila, ga Amurka da kuma duniya. Biden ya tattauna da Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu tare da yin wata sanarwa ga manema labarai lokacin da ya isa birnin Berlin na kasar Jamus. Kuma na gaya masa cewa hakika mun gamsu da ayyukansu, kuma yanzu lokaci ya yi da za mu ci gaba matsawa zuwa tsagaita wuta a Gaza, tabbatar da cewa mun bi hanyar da za mu iya bi don yin abubuwa masu kyau a fadin duniya. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ayyana Sinwar a matsayin ɗan ta'adda na duniya a 2015, kuma Amurka ta ayyana Hamas a matsayin ƙungiyar ta'addanci. Yan majalisar ƙasar Kenya sun kada kuri'a ci gaba da shirin tsige mataimakin shugaban kasar Rigathi Gachagua da ya kamu da rashin lafiya. Majalisar dattawan ta amince da tuhumai 5 daga cikin 11 da ake tuhumar Gachagua, inda nan take ta cire shi daga mukaminsa. Kamar da kakakin majalisar dattawan amma sun kingi ya sanar da tsakaddaren jiya. Gachagua, wanda ya kamata ya bada bahasi da kansa, an kwantar da shi a asibiti da abin da lauyoyinsa suka bayyana da tsananin ciwon kirji kafin ya iya yin hakan. An dakatar da zaman amma daga bisani aka ci gaba. A ƙarshe, yan majalisar dattawan sun kada kuri'a kan tuhume 11 da suka hada da zarge-zargen zagon ƙasa, mallakar dukiya ba bisa ka'ida ba, da yiwa shugaban kasa zagon kasa da dai sauransu. Gachagua ya musanta dukkan tuhuman. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yan sanda a Somalia sun ce wani dan kunar bakin wake ya kashe akalla mutum bakwai a ranar Alhamis yayin da ya tayar da riga dauke da abubuwan fashewa a gaban cunkoson jama'a a wani gidan cin abinci a Mogadishu babban birnin kasar. Yan sandan Somalia sun ce an kai harin ne da misalin karfe 3:30 na rana agogon yankin, inda suka bayyana cewa harin kunar bakin waken ya afku a gaban wani gidan cin abinci da ke kusa da babban ofishin yan sanda na birnin. cikin wata sanarwa da suka fitar. Yan sanda sun kara da cewa harin da wani dan kunar bakin wake ya kai ya auna wata inuwar hutawa a gaban wani wurin shan shayi kusa da makarantar polizia inda ya kashe akalla mutum bakwai tare da jikkata wasu shida. Sanarwar ta kara da cewa waɗanda suka mutu sun hada da jami'an yan sanda da fararen hula. Shaidu sun ce daga cikin waɗanda aka kashe har da wani shahararren dan wasan barkwanci na Somalia Sugal Abdul da wani dan sanda da ke kula da tsaron asibitin kwararru na Yardima Ili da kasar Turkiya ta gina a Mogadishu.
In an jima kaɗan, Hafiz zai sake dawo da labarai. Kafin nan, yayin da a Najeriya aka lalata bindigogi kimanin 2,400 da aka kwato daga hannun wasu ɓatagari, mai bayo shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro ya ce wasu 'yan sanda da sojoji na saidawa 'yan ta'adda makamai. Ko ta yaya mai dokar bacci ya bige ringedi? Ga rahoton Hassan mai na kaina.
Is a policeman or a soldier who will take arms from his own formations and sell it or hire it out for the bad people to come and kill his own colleagues.
Mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Malam Nuhuri Badu kenan. Kenan ta cewar mafi lalacewar dan adam a bankasa shine dan sanda ko soja da zai dauki bindiga daga inda yake aiki ya sayar ko badawa haya ga yan ta'adda daga karshe kuma ya amfani da ita a kashe abokan aikin sa. To wannan shine karshen lalacewa. Wannan shaytani ne ya ma wuce kidnap ko Boko Haram. Dama dai an dade ana zargin wasu bargurbin yan sanda da sojoji na saidawa yan ta'adda bindigogi zargin da a hukumance yau Malam Nuhuri Badu ya tabbatar da shi.
And it happens, it is happening. Sizable number of illicit weapons in our own midst.
Yana faruwa, kwarai yana faruwa. Bindigogi masu yawan gaske da ke hannun ɓatagari ainihin su na gwamnati ne. Haka kawai a ɗauka a saidawa ko ba da su haya ga 'yan ta'adda. Wannan wani irin masifa ce? Dole a dakatar da hakan. Dole mu yaƙi wannan shaidanin jami'ai. Akwai kuma wasu mutane dillalan sharri da ke can wasu nahiyoyi su kekkera bindigogi su kawo mana wannan bangare domin mu karkashe junanmu.
So that we will kill ourselves.
Malam Nuhuri Badu ya ci gaba da cewa duba ka ga abin da ke faruwa a yankin Sahel, Niger ne ko Chadi, Mali ko Burkina. Babu wani yanki a duniya da ke fama da irin abin da muke fama da shi a nan. Za ga mutane matalauta, amma babban abin da za a kawo musu shine makamai su karkashe kansu maimakon a kawo musu cigaban kimiyya don cigaban kansu. Malam Nuhuri Badu na magana ne a wani gangamin lalata makamai sama da 2,400 da hukumar shawo kan yaduwar makamai ta Najeriya ta yi a wani sansanin soji na Muhammadu Buhari da ke wajen birnin Abuja. To shin a ina ne aka samu waɗannan bindigogi har sama da 2,000 da aka lalata su? DIG Babatunde Kokuma shine babban daraktan wannan hukuma.
These weapons have been mopped up by the military.
Waɗannan makamai, sojoji, 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ne suka kwato su daga 'yan ta'adda da ma waɗanda wasu 'yan ta'adda suka mika da kansu bayan sun yi saranda. Kana nan gaba kaɗan kuma za mu lalata waɗanda hukumar custom ta kama. Kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo masanin tsaro ne.
Abinda Malam Nuhuru Badu ya faɗa gaskiya ne. Ba zan ce ba a samun na jami'an tsaro ba, ana samu, sai dai ko su ma na jami'an tsaron ya kamata ta aima jami'an tsaro adalci a raba biyu. Wasu ɓatagarin jami'an tsaro na saida ma 'yan ta'adda, wannan na yadda. Sannan kuma gasken magana, wasu 'yan ta'adda na samun su a inda suka kashe jami'an tsaron. Wani bin ma za su je kawai don su samu makamai su kashe jami'an tsaro ko kuma su kai hari ga rumbuna na aje-aje irin wannan daniya. Duk mun gani, kaga wannan ba za a ce jami'an tsaro suka saida ba.
Kwamishinan 'yan sanda Rabiu Ladodo, wannan dai ba shine karo na farko da hukumar shawo kan yaduwar makamai a Najeriya take lalata irin waɗannan makamai ba. Yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da hakan zai yi wurin samar da tsaro a cikin ƙasa. Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gai da Hassan mai na kaina, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga hafi ziyara da kashi na biyu na labaran duniya.
Kamfanin haƙar ma'adanai na Xinjiang na ƙasar China ya shirya tsabdan sayar da aikin haƙar gwal a mahaƙar ma'adanai na Achim da ke Ghana daga kamfanin Newmont na ƙasar Amurka akan dala biliyan ɗaya. Shin za a iya kallon wannan a matsayin wani bangare na ƙara faɗaɗa aniyar tabbatar da kasancewar ƙasar China Afirka? Wakilin murya Amurka Idris Abdullah Bako ya tattauna mana da masanin tattalin arziki da wasu masu ruwa da tsaki kan wannan sabuwar yarjejeniya.
Kamfanin Newmont na kasar Amurka ya yanke shawarar sayar da mahaƙar ma'adanai na Achim ga kamfanin Zijin, mafi girman kamfanin haƙar ma'adanai na kasar China, domin cimma wani bangare na ci gaba da shirin karkatar da kadarori zuwa ga masu hannun jarin kamfanin, kamar yadda shugaban Newmont Tom Palmer ya faɗa a wata sanarwa da kamfanin ya fitar ga yarjejeniyar. Mr. Palmer ya ƙara da cewa kammala wannan yarjejeniya cikin nasara zai ƙara ƙarfafa amincewarmu ga Ghana a matsayin mafi dacewar wurin haƙar ma'adanai. Duba da cewa waɗannan kamfanuka guda biyu na ƙasashe ne da ke gogayya da juna don samun gindin zama da faɗa a jihar Afirka, wato ƙasar Amurka da China. Sai dai in ji masanin tattalin arziki da harkokin kuɗi Hamza Attijani ya ce ƙasar Amurka da China na da hulɗar kasuwanci mai kyau wanda ya tasiri ga wannan yarjejeniyar.
Akwai alaka mai kyau abin da ya shafi kasuwanci tsakanin Amurka da China. In mun maida hankali kan dalilin da yasa ita Newmont tasar Achim Mining ta ba Zijin, shine na farko tana bukatar makudan kudade don ci gaba da harkokinta na yau da kullum, sa'annan kuma lokaci ya kai wadanda suka zuba hannun jari da a maida musu kudadensu.
Irbad Ibrahim masani ne kan tsaro da hulɗa tsakanin ƙasa da ƙasa, yace duk da cewa Amurka na da ƙarfin soji da tattalin arziki, amma ƙasar China na ƙara faɗaɗa tushen tabbatar da kanta a Ghana da ma Afirka baki ɗaya.
Ka duba the bigger picture of geopolitical abin ganda ke nan tsakanin Amurka da ita China, na ce China kadan-kadan tana samun tasiri sosai ban cewa ta fi Amurka, domin Amurka da karfin tattalin arzikinta da makamanta tana yafuruntuman kasashe su yi abin da take so, amma ita kasan China ta zabura ta kawo jiki. Wanga lokaci ne yan civil society organization, kungiyoyin da ke zaman kansu, su tambayi gwamnati wangan kamfanin China da za ta shigo menene za ta ba mutan Ghana da ya fi wanda ita kamfanin Amurka na Newmont ke ba.
Kungiyoyin farar hula da masana sun yi suka kan wannan yarjejeniyar kasuwancin, inda suka ce za ta kasance nasara ga waɗannan kamfanuka guda biyu, Newmont da Zijin, amma banda Ghana. Shugaban asusun zuba jari kan ma'adinai Farfesa Douglas Boating ya ce wannan cinikin cin fuska ne ga Ghana, domin ya kamata tuntuɓi asusun kafin a kai ta yi ga kamfanin China. Alhaji Baba Ahmed, mai tsara shirye-shirye ne na kungiyar ƙananan masu kakar ma'adinai da ke da lasisi, ya ce
kowane lokaci muna so local investors look, amma abu yazo akan na ba sanar da mutane kamin dai ka ji an doki an ba wani kamfani ya je yana yi.
Kamfanin Newmont dai ya ce zai ci gaba da aiki a Ghana ciki har da zuba jarin dala miliyan 950 zuwa dala miliyan 1,050. Idris Abdullah Bako, sashin Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.
A gaida Idris Abdullah Bako, karshen labaran duniyar kenan.
Labaran duniya kenan, aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. Majalisar Dattawa ta ƙaryata labaran da suka yaɗa cewa sanatoci da suka fito daga arewacin ƙasar na kitsa maƙarƙashiyar tsigi a Fabio. Amma a zaman su na jiya Alhamis, wasu sanatocin sun nuna masa goyon baya tare da yi masa mubaya'a. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin murya Amurka Madina Daura ta haɗu mana.
A ranar Laraba da ta gabata ne, wata kafar yaɗa labarai ta yanar gizo mai suna Order Paper Nigeria ta wallafa wani labari da ya nuna cewa sashin jami'an tsaro na farin kaya, wato DSS, ta mamaye majalisar dokokin kasar a yayin da ake raɗe-raɗin tsige shugaban majalisar dattawa Goswill Abiyo. Ba a nan labarin ya tsaya ba, domin jaridar ta ce sanatocin arewa ne yake yunkurin tsige shi. Wannan ya sa zaman da 'yan majalisa suka yi jiya Alhamis ya nuna cewa wasu sanatoci sun fito sun nuna goyon bayansu ga shugaban majalisar dattawa Goswill Abiyo. Senator Ahmed Abdul Ningi yana daga cikin sanatocin arewa, kuma ya bayyana wa muryar Amurka hujjar matakin da suka dauka.
Abin da ya kawo wannan batu, wasu suna so su yi amfani da
wata dama da bata nan domin su hada mutanen arewa da gwasu a Fabio. Mu mutanen arewa gwasu a Fabio ba shine matsalar mu ba, mu mun san matsalar mu, gwasu a Fabio baya ɗaya daga ciki. Saboda haka mun tashi a madadin wakilan na arewa kan cewa mu ba mu da matsala da shi, ba shakka akwai dan takarar mu daga arewa kuma ya wuce. Saboda haka ya ji kaman kan cewa shi shugaba ne na Najeriya ba su ɗan arewa ba wani laifi da musu da za a ce an zuɗuro shi, amma mun tabbatar kan cewa wani lambo aka yi, an yi wani tarko ne domin a nuna wa gwasu a Fabio kan cewa mutanen arewa ba su yarda da shi ba, ba su tare da shi. Mun tabbatar kan cewa mu ba shi ne matsalar ba, mun san matsalar mu kuma mun san suwaye ba su san arewa.
Shi ma ɗan majalisar dattawa daga jihar Nasarawa ta Yamma Ahmad Aliyu Wadada ya ce wannan labari na kanzon ku dai gane kawai, domin ba a shafukan jaridu za a cire shugaban majalisa ba.
Tun ranar da kika ga a rubuce wai gashi nan za a cire shugaban majalisa yau, to ba za a cire shi ba. Idan za mu cire shugaban majalisa ba labari a yi, cire shi kawai za mu yi. Don me? Don mu ne. Ko da ma za a ce da goyon bayan wane ne da su wane ne ya zama, sai da yardan mu din ya zama. To ranar da yardan ta kare za mu sallame shi. Amma for now ba abun da yayi, ba ma wanda ke tunanin wannan wahala da ƴan ƙasa suke ciki, wanda su suka zaɓe mu muka zo wannan wuri shine tunanin mu yanzu. Wasu hanyoyi za a samu sauki.
Amma ga mai fashin baki a al'amuran yau da kullun, Abubakar Aliyu Umar yana ganin akwai abin dubawa a yadda abubuwa ke gudana a dandalin sada zumunta, kuma kalubale ne ga majalisa.
Kaman yanda dandalin sada zumunta ya fara tabo majalisar ƙasa, wannan kalubale ne a gare su na su dauki matakin da ya kamata don tsabtace wannan dandalin sada zumunta, domin kullun aka shiru wata ƙarya game da majalisa. Maimakon su dauki mataki a sai dai su ƙaryata, daga ƙaryatawan kuma an tsaya a nan kenan. To in kuma ba daukan mataki aka ba don a tsabtace wannan abu dandalin sada zumunta suke, to wannan abu ne wanda zai haddasa fitina ba kaɗan ba.
Abin jira a gani shine irin matakin da majalisar za ta dauka, ganin cewa wasu suna nuna goyon baya ga kafa kwamiti na musamman domin duba irin wannan matsala na labaran ƙarya. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gai da Madina Dauda, wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1931 4960. Yanzu kuma sai shirin
manuniya. Kotun koli kan baiwa kananan hukumomi cikakken ƴancin gashin kai a Najeriya, har yanzu akwai masu yin wani gani-gani.
Mu a matsayinmu na majalisar dattawa, zamu roki gwamnati da su ƴan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa Annabi kar su duba kansu, su yi wa kansu kiyamalaini, su tsaya su dau lokacin gwamnatin da suke ciki ganin irin kuɗin da ake warewa, me yasa ba ya faruwa.
Gwamnonin za su ji daɗi a ce kawai shikenan kuɗin su yana hannun shugaban ƙasa, shi zai kashe musu.
Sai dai kuma duk da haka hukuncin kotun kolin ya sa zaburar zuba zaben kananan hukumomin da shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa ke cewa a gaskiya jama'a sun riga sun fara sauya tunani.
Al'umma sun fito kaman wani general election, tunda suna shauƙin kananan hukumomi su suka fi kowa kusa da talaka. Na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu.
Shi kuwa shugaban kwamitin aikin Hajji Ahmad Sokin nan tare Najeriya cewa yake sun dora sanwar samar da sassaucin sassake sanarin kuɗin aikin hajjin da ya hana wasu maniyyata su kuni.
Akwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage. Magana gidaje ne, magana wasu kwangilan da ake basu, wasu abubuwa waɗanda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki.
Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ja cikin wannan shiri na manuniya. Barkamu da wannan lokaci. lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyan da ke da masoya sansani sansani shiri na 191 cikin jerin shirin manuniyan da ke son warware duk wani rudani mai yuwa kuma kokarin kwakule ramin rudanin ne yasa masadajin tarayyar Najeriya ta dage kan cewa ai sai an yi aiki tukuru game da hukuncin kotun koli akan yancin kananan hukumomin Najeriya da ke neman barin baya ba zani Senator Abdul Ahmad Ningin jihar Bauchi ya ce idan dai har ana son kananan hukumomi su samu cikakken yancin gashin kai to har yanzu dai akwai bukatar ganin an hada kai da gwamnati
mafi yawan wahalu da dan kasa yake fuskanta da shi kansa shugaban lokacin gama yake fuskanta shine rashin kuɗi ya je wurin su kuma a rubuce ga yanda kuɗin suke shiga amma ba a san yanda kuma kuɗin suke fita domin salwantar da su ba saboda haka Supreme Court ce duk abin da tsarin mulki ya nuna kan cewa lokacin gwamnati ci gashin kanta a samu zababbu domin a samu a aiwatar mutane ayyuka saboda haka mu a matsayin mu na majalisar dattawa mun yi imani kan cewa kafin a samu a farfado rayuwa sai an duba baya an ga irin rawar ganin da lokacin gwamnati suka yi a baya amma kafin nan mutane a bar su su zabo mutanen da za su idda bukatun lokacin gwamnati taujijin kuɗi ba saboda ba da kuɗin ka zaka yi ba da kuɗin mutane ne saboda haka
waye ake son ya bar su din
akwai alhakin gyaran tsarin mulki sai muka ce to bari mu yi gyaran tsarin mulki wanda zamu roki gwamnati da su ƴan majalisar jiha su yi wa Allah su yi wa annabi kar su duba kansu su duba gobe su yi wa kansu kiyama laini su tsaya su dau lokacin gwamnatin da suke ciki wannan cikas ake samu bisa la'akarin da ake ganin irin kuɗin da ake warewa me yasa baya faruwa na dai kenan na biyu a yi la'akari da su waye ne kuma za a zabo su zauna akan kuɗin jama'a domin su yi wa mutane aiki wayan abubuwan su ne muka dau wajen awa hudu muke tattaunawa
su ma dai masu kishin dawo da martabar kananan komai a Najeriya irin Sajiya Fatima Abubakar cewa suke ai gangara gangarar gangancin gangan ne ma a cigaba da yi wa kananan hukumomi rauni
idan kowace karamar hukuma ta zama kudinta na kanta ne ita take da hakinta ɗan local government din za su iya holding din chairman din su accountable za su iya kai bukatar su ga abin da suke so ga abin da suke so sannan kuma kowace karamar hukuma ai zaki ga akwai wani abu da shine babban matsalarta wanda kila ɗan asusun gabayya ne kila wannan ba zai zama abu ne wanda zai ja hankalin ita gwamnatin ba to amma idan ya kasance ana ba su kudin su da kansu kuma asusun su nasu ne to kinga idan ma ka samu wanda zai almodi hana wani ba zai yi ba so zaki ga a dalilin haka chairman na karamar hukuma zai iya kokari ya kamanta abin da yake faruwa in kika to duba lokacin sai 1999 din nan ai suna kamantawa gaskiya su yanzu misali gwamnonin za su ji dadi a ce kai shikenan kudin su yana hannun shugaban kasa shi zai kashe musu kuma gaskiya kananan hukumomi sun fi kusa da mutane
game da zube ban kwariyar zube zaben kananan komin da ake ta yi a sassan jihohin tarayyar Najeriya kuwa shugaban majalisar dokokin jihar Jigawa Honorable Haruna Aliyu dan jatin ne ke cewa jama'ar jihar Jigawa sun riga sun karbi zaben kananan komi da kyakkyawan tsammani
abun alfahari shine al'umma sun fito kaman wani general election saboda tunda suna shaukin kananan hukumomi su suka fukuwa kusa da talaka kuma sun ji Supreme Court verdict cewa kowace jiha ta yi zabe kuma a tura kananan hukumomi kudaden su don maybe wannan ya kara musu sha'awa dan su fito su tabbatar an yi zabe
amma wannan ya nuna mutane na da shaukin zancen dai autonomy din nan wato yancin kananan hukumomin
gaskiya mutane na da shaukin wannan kuma kamar yadda ka sani mu jiha Jiga da mu ana yi akwai tsari da dokoki da majalisa ta yi na irin first line charge ma an cire wannan gaba daya ake ba su kudin su a tabbatar cewa an biyo kananan hukumomi rashin kan zomin na tabbatar in kananan hukumomi suka samu 50% na insecurity zai ragu
sai dai kuma duk da haka shugaban jam'iyyar APC da ta lashe zaben kananan hukumomin jihar Jigawan Alhaji Aminu Gumel ya ce zaben kananan hukumomin fa ya bar su da dan wani sabani
kujera ɗaya ne da samu to dole wanda bai samu waje ba daɗi ya ga shiwa kamar ko ba a masa adal shi ba amma duka ƴan jam'iyya ne kamar ne a matsayin cewa mun gari da episode ya Jigawa kowa mun rungume shi kuma babban sakurin a zo a zauna a tafiyar nan kuma samu a nan ba sai ka samu a can shi mulki Allah ne ke ba da shi da wanda ya so a lokacin da ya so dole sai an yi haƙuri kuma mun babban sakurin mu kuma mu ci gaba da basa haƙuri
amma wasu suna ganin kamar wannan zance na zaben kananan hukumomi zai barazana ma hadin kan jam'iyyarka ta APC misali.
Wato insha Allah ba za a samu matsala ba. Dalilin ko saboda yawan campaign na ballot socialist da muka yi shiya-shiya shi kansa ya gaya maka cewar ba za a samu wannan matsala ba domin inda muka je zone din muka je aka dawo da wani 'yan tafiyar wannan zone din mutane sun fito kan zakwarkwatar su har mutanen da aka bata din ma sun zo an yi tafiyar su kuma an yi kumaci wanda za a zagaya a wasu alƙawurruka wasu kuma ba su wasu abubuwan da wani ba samu za su samu wannan da kuma ba su haƙuri kan da gama gwamnati na da yawa.
Game da aikin hajjin da ake ta fargabar zai iya haura naira miliyan 10 kuwa shugaban kwamitin aikin hajjin a majalisar wakilan tarayyar Najeriya Honorable Ja'far Muhammad Shatiman Burgune ke cewa za su yi sassaken samar da sauki ta hanyar tsayi da santsini.
Akwai abubuwan da yake an riga an yi nisa kuma ya kamata a ci gaba da su. Abu ne aiki ne shiri na shekara guda. Kuma shi ma muna so ya tsaya ya yi aiki da ya kamata ya makasa adalci ya ji tsoron Allah saboda duk abin da zaka yi a kwamiti na hajji idan baka sa tsoron Allah ba to daga gini.
Da gwamnati ba ta bada tallafi a harkan aikin hajji. A ina abin ya baci?
Ito babban matsala wanda yake gaskiya daga tattalin arzikin kasa ta nan ne abin ya lalace. Saboda ba zan manta ba mun je aikin hajji 2005 lokacin na je kusan naira 25 ake ba mu real naira 20 ma yan kabin gwamnati. To yanzu real din ga kusan 400 da wani abu take kusan 500. Saboda dogaro da akai da kudin waje misali irin dala yanzu kudila kusan 1700 da wani abu take. Ba za ka hada ta da lokacin da aka je aikin hajji wanda yake dala kila lokacin ba ta wuce 500 ba ko 100 ko shekara biyu ma da ya wuce dala duka ba ta wuce 500 ba zuwa 300 da suka wuce duka ba su wuce haka ba. Kuma sai an yi converting inta dala sannan ta koma riyal. To inda ake samun matsalolin kenan. Amma in Allah ya da mu za mu yi kokari mu bi kadin tsarin aikin. Kwai abubuwan da yake bai zama dole ba a rage magana gidaje ne malum ganin wasu kwangilan da ake basu wasu abubuwa wa'inda duk bai zama wajibi ba a rage shi domin talaka ya samu sauki.
Baje muku kenan cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafana marafiki ku a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun kwanan duniya kamar dai yadda doka ta bada umarni domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 952 ne su yi sallamar sakin kujerin da sai sun sauka ne wasu suke da sun sani kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwalin jihar Kano da Jigawa sai Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin talakawa da na shugabanni. Ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirin gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin sabon shirin na Manuniya.
To a gai da na Ikara yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron nasihar mu ta yau Juma'a.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد سننا ثاني بن صالح نيني داركتنا يا الأباري دخول عند جماعة نا قنجر فتان الإسلام تناجيريا نكسا نسيحة أولا لنا تجمع من جرمة إتشي قوة زونا لابيا الله سبحانه وتعالى ya umarci bayi kada su yi fasadi a bayan ƙasa kar su kawo barna kar su kawo tashin hankali fala tufsidu fil ardi ba'da islahiha a maimakon haka mu dinga addu'a fad'uhu khawfan wa tama'a mu dinga addu'a muna neman taimakon Allah wannan shine abin da zai zama wani mafita a wannan ƙasa tamu dukkan wani mai neman fitina dukkan wani mai neman tada rigima bai fi karfin Allah ba saboda haka dama amfanin da kasar take samu na zaman lafiya da kaucewa dukkan waɗansu abubuwa da ake haddasawa addu'a ne da bayin Allah da haka ƴan uwan musulmi a ci gaba da addu'a wassalamu alaikum.
Ubangiji Allah ya saka da alkhairinsa. Masu sauraro baki da abin da ya sabo ake nan a shirinmu na yanzu. Kafin mu sallama muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Umar Dan Mabudi wanda ya rasu a garin Tambol na jihar Sokoto. Kazalika muna mika ƙarin sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Adamu Muhammad ma'ajin Akuyam dake jihar Bauchi wanda Allah ya warasuwa kwanan nan. Da fatan Allah ya ji kansu ya gafarta musu ya kuma bayo ƴan uwa hakurin wannan rashi. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe yake na gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa assalamu alaikum.